لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكار غوديا جاء الله سبحانه وتعالى يساكي نونا ونا ونا يوم تشيم البركة دون شيء قبل درس مو أكان أيكين حج. من أدب دلوك شيء نا أيكين حج. وعند الهزيل كوينا ثم فارش جاء كسر سعودي عربية don gabatar da wannan aiki muhimmi. Kuma daga nan Najeriya an fara tafiya, muna fata Allah madaukakin sarki ya sa yadda aka fara lafiya a kammala lafiya. Allah ya sa kuma ya zamanto mun yi aikin haji karbabbe. To aikin haji kamar yadda muka so mu gani a darasin mu da ya gabata, yana da falala, yana da lada mai yawa. Allah madaukakin sarki ya wajabta wa al'umma musulmai aikin haji. Qur'ani ya ce walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Sai kafin a kai ga wannan aya, sai da Allah ya ce inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakah. Fihi ayatun wa man dakalahu. To sai ce ga duk bayan kasa Allah madaukakin sarki ya sanya dakin Kaaba ya zamanto shine daki na farko da aka saka saboda yin ibada. Allah subhanahu wataala ya sa Annabi Ibrahim alaihi salam ya je ya gina dakin Kaaba, kuma domin kira ga sauran al'umma su zo su yi wannan ibada na aikin haji. Shi yasa ma lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya dauki matarsa Hajara ya taso daga Palestine ta haifi danta Annabi Isma'il, ya dauko ta da danta Annabi Isma'il saboda cika wannan alkawari na Allah, ita ba ta san dalili ba. Ya dauko ta da dan guzuri da dan abinci kadan, tiryan tiryan ya zo har garin Makka. Lokacin babu wani gari mai suna Makka. Yazo dokan daji inda babu wani dan adam da yake rayuwa, in banda tsuntsaye da suke yawo sai dabbobi a jeji. Sai ya zaunar da ita da danta, yace ta ku zauna a nan, ma'ana ya ajiye su a nan. Yana ajiye su sai juya ya kama hanyar tafiya. Ta ce, ah, ya kai Ibrahim, ka zo ka ajiye mu a wannan wuri, ba ruwa, ba abinci, ba kowa. Bai juya ya saurare ta ba. Ta sake kiransa don ta ji menene ya sa ya yi wannan aiki na kawo su irin wannan wuri. Kiyayya ce ko kuma wai? Ya Ibrahim, tana kiransa. Na uku tace, Allahu amaraka bihada? Yanzu Allah ne ya umurce ka a matsayinka na annabin Allah ka zo ka ajiye mu a wannan wuri? To daga nan sai ya girgiza kai, ma'ana umurnin Allah ne. Ya ce, to don me kake wahal da mu? Tun farko ma da ka ce Allah ne ya ce ka ajiye mu wannan, da ba za mu tambaye ka ba. Domin Allah da ya ce ka ajiye mu wannan zai san yadda zai, ba zai tozata mu ba. Cikakken total submission and surrender to the will of Allah. Cikakken dogaro ga Allah. Saboda haka ta dogara ga Allah, ba kowa sai ita, sai ɗanta, ba abinci, ba abin sha, ba komai. Qur'ani ya ce, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Duk wanda ya dogara ga Allah. Duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya ishe shi. Da za ku dogara, irin dogaron da tsuntsu ke yi, irin tawakkali na tsuntsu, da kun gayi da cikawa. Tsuntsu ta gudu kimasan wata ruhu bitana. Da safe zai fita, cikinsa a dame bai komai, bai ci komai ba, zai yawo, kafin ya dawo da yamma cikin ya cika. Ya dogara ga Allah. Saboda haka ta dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ta san Allah zai ba ta mafita. Yanzu abinci ya ƙare, abin sha ya ƙare, tana neman ruwa, ya za a yi? In ta tashi sai ta je can ta nemo, ta hango ko za ta ga wani ɗan adam. Ta ga babu. Ta juyo, a sai inda ta je ta tsayar nan take leƙe take dubawa, kenan Safa ne, dutsen Safa. In ta gangaro ta dawo ta yi tafiya, ta yi tafiya, ta je ta haura dutsen Marwa. Ta leƙa babu. Saboda haka wannan kaiwa da dawowa da ta yi saboda dogaranta ga Allah subhanahu wa ta'ala, kafin ta ƙare shi ɗanta inda ta bar shi sai ta samu kuma ga ruwa na fitowa a wurin. Ruwan zanzanzan. Ta ɗiba, ta sha, ta gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba so nake in kai ba tarihin can yadda abin ya faru ko yaya ba. Amma dogi tsaban dogaro ga Allah maɗaukakin sarki, kuma yin abu saboda Allah, sai ka ga Allah ya shigo ciki. Saboda haka ta sha, ya zamanto wannan wuri kan ka ce kobo akwai fatake matafiya. Duk wanda zai wuce ya je Syria zai biyo ta wurin. Masu tafiya zuwa ƙasashen Sham sai sun biyo ta wurin. In sun zo wucewa sai su ga alamar tsuntsaye, inda ka ga tsuntsu na shawagi akwai alamar ruwa. In an zo kuma sai a samu alamar ruwa ga wata mata nan a wannan wurin, ya nuna akwai wanda ke mallakan wannan ruwa. Kenan duk wanda ya zo sai mai da wurin ya zama zangon baki, sai a ɗan tsaya a ɗan sha ruwa kafin a wuce. Sha ruwa kafin a wuce. Da haka har Allah ya sanya garin ya zamanto Makkan kenan da ta fara. Wannan kaiwa da kawo wanda ta yi, sai Allah ya sanya shi a matsayin ɗaya daga cikin rukunan aikin hajji da umra, shine inna safa wal marwata min sha'airillah. Ya ya Saboda haka ta ga Allah maɗaukakin sarki ya sanya Safa da Marwa suna ɗaya daga cikin alamomi da ake gane Allah maɗaukakin sarki yana nan, suna ɗaya daga cikin alamomi da Allah ya bari don a yi ibada. Saboda haka shi ya sa manzon Allah ya ce Allah ya sanya dawafi na ɗakin Ka'aba da kuma sa'ayi tsakanin Safa da Marwa da kuma ramil jimar na iqamata zikrillah, da wannan jifa da ake yi na jamra ba don komai ba, don ambaton Allah, don ɗaga sunan Allah, don tunawa da Allah subhanahu wa ta'ala. Kun ga ta dogara ga Allah, ta yi biyayya, ta yi ɗa'a, dubiya da Allah ya ɗaga darajarta, ya ɗaga kimar zuriyar ɗanta. A wannan zuriya Allah ya fi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dubiya da Allah ya mai da garin ya zama duk duniya babu wani garin da ya kai garin Makka daraja. Ita ce ma ummul qura, uwar dukan ainihin wato garuruwa. In ka dogara ga Allah, kai ɗa'a, ka bi abin da Allah ya ce, sai Allah ya biya maka bukata ya azurta ka ta inda baka zamani. Dubi mahaifiyar Annabi Musa alayhi salam lokacin da ta haihu tana cikin dardar tana cikin jin tsoro saboda abin da Fir'auna ke yi na halakar da ƴaƴan da aka haifa mazaje don an ce za a haifi wanda zai zama sanadiyar tafiyar mulkin sa amma a wannan lokaci sai gashi ta haifi da kuma tana cikin jin tsoro ita ma Allah madaukakin sarki ya mata wahayi cewa in ta ji tsoro ba za ta iya shayar da wannan da ba tana ganin za a kama shi a halaka shi ta je ta dauki akwati ta sa shi a ciki kuma ta sake shi a ruwa ta dogara ga Allah a ce dauki danka ga irin zamanin da ake kuma sa shi a cikin akwati sa shi a ruwa sake shi in ba dogaro ga Allah ba wa mai yin wannan Allah ya ce karki bakin ciki inna radduhu ilayhi munji me za a yi mata abinda Fir'auna ke tsoro sai ga Allah yayi saboda haka karki ji tsoro karki bakin ciki ga abinda yake faruwa a kasan amma dauki danki dogara ga Allah sashi a cikin akwatin je kogin Nil ki sake shi ki dogara ga Allah inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin za mu dawo miki da shi ba ya dawo kawai ba ya dawo yana ma manzon Allah yana cikin manzanni saboda haka Allah ya cika wannan alƙawari kenan waɗannan ayoyi suna karantar da mu in ka dogara ga Allah kai abinda Allah yake so Allah madaukakin sarki zai cika maka burinka ka bauta wa Allah ka kiyaye dokokinsa to Allah subhanahu wataala zai ainihin wato gafarta maka ƙarshe ya baka gidan aljanna to aikin haji kun ga Allah ya umarci Annabi Ibrahim ya je ya samu ɗannan nashi da ya ajiye a wancan dokan daji da ya bar shi yanzu da ya girma yanzu gari ya girma yanzu Allah na so dalilin da yasa ya kai ɗan aka ajiye a wancan wuri to a cimma yanzu ya taso ya zo ya same shi Allah ya ba su umarni me za ku yi ku gina min ɗaki wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida min al-bayt sun gama aikin sai ne saboda haka yanzu wannan daki na Kaaba Annabi Ibrahim da ɗansa Annabi Isma'il Allah ya ce ku je ku gina a sai hikimar da aka kawo shi kenan aka ajiye shi a wannan wuri domin nan ne Allah yake so a zo a yi aiki a yi ibada sallah a wannan wuri duk duniya ba inda za ka yi sallah ka samu ladan da wanda ya sallah a wurin ya yi lada ɗaya sallah ɗaya sai an baka lada 100,000 saboda haka Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il sun gina wannan ɗaki mai albarka kuma Allah ya sanya wa wurin albarka bayan da aka gama wannan aiki suka yi ginin suka yi addu'an Allah madaukakin sarki ya ainihin wato karɓawa abinda muka yi na ibada sai Allah ya ce wa Annabi Ibrahim to kuma wa'azzin fil nas me zai faru sai Allah ya ce wa azzinkin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli damir ya ci na min kulli fajjin yanzu ka yi kira kai ya kuwa kai shela cewa cikin mutane su sani Allah ya wajabta musu yin aikin haji ayyuhan nas qad farada Allahu alaikum alhajj fahujju ya ku mutane Allah ya wajabta muku yin aikin haji ku je ku yi aikin haji sai ce to ya Allah ya zan yi kira Allah ya ce kai dai fada wa alaina albala mu za mu isa shi yasa tun ana tsatso kowa yake tsakon iyayensa Annabi Ibrahim yayi wannan kira duk wanda ya ansa an yi kira in yayi kira wa azzintin nas bil hajj in yayi kira sai kowa ya ansa labbaik allahumma labbaik wanda duk Allah ya kaddara mishi zai je aikin haji sai ya ansa in ya saki kira ce labbaik allahumma labbaik wa azif in nas labbaik allahumma labbaik wani ko an yi ta kiran ko an sa bai ba saboda haka shi sai kaga an yi aikin hajjin har a gama bai samu daman zuwa ba wani har ya gama rayuwar sai kuma zuwa ga Allah ba zai aikin hajjin tun a tsogon bai ansa ba Allah bai kaddara zai wani ko ya ci ansa Allah ka ba mu ikon zuwa da yawa don ita zuwa haba musan iya kan zuwa ba Allah ya maimaita ya maimaita ya maimaita to kaga kenan aikin hajji din nan Allah ne ya wajabta annabawa magabata sun yi idan ka je ainihin wato ko ne masjidul khayf kusa da wurin jifan shaydan ko jamrat akwai wani masallaci wannan masallaci malamai suna cewa akwai annabawa saboda annabi guda 70 sun yi sallah wannan masallaci ina nan masallacin kusa da wurin jamrat ya nuna annabawa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi aikin hajji don haka mu ma Allah ya wajauta mana aikin hajji amma ga wanda ya samu iko dan haka sharadin aikin hajji yana da sharuda ba kawai kowa ke zuwa aikin hajji ba yana sharuda da ake ainihin wato samar da su kafin ka je kai hajji sharadin na farko ya zama to alaqa shi ya zama yana da hankali kenan ba ta zama wajibi ga mahaukaci mai hankali da ya san abin da yake yi aikin hajji ya zama wajibi farilla tunda musulunci an gina shi akan abubuwa guda biyar bayan tauhidi sallah azumi zakka sai hajji amma hajjin nan liman istata'a ilayhi sabila ga wanda ya samu iko ikon na daidai ga cikin wato samun halin zuwa malamai sun yi magana akan istita'a din maganganu masu yawa amma na farko shar'i ya zama yana da hankali wal bulugh ya zamanto kuma ya balaga shi ma sharadi kenan aikin hajji akwai sharadi na qabul da kuma sharadi na inganci sannan wal islam akwai kuma musulunci aikin hajji baya zamantowa wajibi ga wanda ba musulmi ba shi yasa ma da Makka da Madina ba za ka samu wanda ba musulmi ba a wurin sai dai in ya je bisa laruran wani aiki da musulmi ba a samu musulmi da zai yi aikin ba sai shi sai a gayyato shi amma kuwa a yau da waya a ce ga wani aiki da duk duniyar musulmi a rasa musulmi da ya iya yana da wahala saboda haka sai ka zamanto musulmi wal hurriya ya zama kana da yanci wal istita'a sannan ya zamanto kana da iko waqad yakunu shartul wujub yana kasancewa sharadin nan na wajibanci bai iya zamantowa sharadi na inganci ba kal bulugh wal hurriya kaman ainihin wato balaga da hurriya fa inna as-sabiyya wal abd da yaro da kuma bawa la yajibu alaihima baya zamantowa wajibi a kansu ma annahu yasuhu minhuma amma yana inganta daga wurinsu misali yaro da bai balaga ba in yayi aikin hajji ba wajibi bane a kanshi amma kuma ya aikin hajjin ya inganta sai dai baya isar mishi aikin hajjin musulunci sai dai ai fatan iyayensa sun koya mishi da duba kuma ana fatan su samu lada domin alwaladu min kasbi abi dana daga aikin wato ubansa duk abin da yayi na alkhairi ana fata uban ya samu lada haka nan kuma bawa wanda yake bai da yancin sa shi ma idan yayi aikin hajji din ya inganta amma bai da isar mishi aikin hajji musulunci sai ran da ya samu yanci yana da yanci to a lokacin wato aikin hajji sai ya sake shi ayyuma sabiyun hajja thumma balaga fa alaihi alhajj alislam shi yasa manzo Allah ya ce duk wani yaro da yayi aikin hajji yana karami to sai kuma ya balaga in ya balaga sai ya sake aikin hajji ya isar mishi aikin hajji na musulunci wanda yana karami bai yi ba haka nan bawa da yayin aikin haji lokacin yana bauta lokacin da akwai bauta shi ma aikin hajin sa da inganta ba sai lokacin da ya zamanto ya samu yanci sai ya saki ainihin wato aikin hajin sa a sai kenan kaga wato kaman abu ne kaman sallah ne idan lokacin sallah bai yi ba in kai sallah ya ga sallan bai inganta ba saboda lokacin bai shiga ba karfe 10:11 safiya sai ka tashi kai sallan azhar kaga sallan azhar tayi sai bayan zawali ko da kana matafi kace to bari in hada azhar da al'asar amma kai karfe 10 na safiya yayi kaga bai ga a sai sai lokacin ya shiga in ya shiga daga nan kuma sallan azhar da al'asar dama lokacin su a hade suke ba sa fita sai rana ta fadi haka nan magariba da isha tare suke kaga ne da haka sai kenan kaga baya halatta aikin hajji wato kai shi ingantacce karbatse sai da wayannan sharuda sharadi a wurin wato bawa da kuma yaro wanda bai balaga ba in sun yi aikin hajjin yayi amma bai isar musu aikin hajjin musulunci ba sai lokacin da suka samu yanci ko lokacin da yaro ya balaga al-istita samun iko kenan wanda zai da ikon zuwa aikin hajji ikon nan ya kasu akwai samun lafiya akwai hanyar da zaka je aikin hajjin har ka dawo ya zama lafiyayyen hanya babu matsala a hanyar shi ma yana daya daga cikin ainihin wato samun iko sannan ka samu guzuri da zaka rike eh saboda haka duk da cewa masabar malikiya su suna ganin kamar samun guzuri baya ma cikin sharadi na ainihin wato al-istita samun ikon nan domin idan har mutum yana da sana'a sun dauka aikin haji samun ikon na cikin tafiya in hanyar lafiya ne zai tafi kuma yana da sana'a in yaje wannan gari zai zauna shi kafinta ne zai yi sana'ar kafinta sai ya samu abinci daga nan zai je next gari ya ci gaba da sana'arsa kenan ai ko da bai da guzuri sana'ar sa na hannu da yake da shi shi ma iko ne da yake bashi daman dan yi wannan tafiya saboda haka cikin muktasar kale sun ambaci wannan amma akwai waɗanda suke gani kuma har yanzu wato ba sharadi bane ko da ba wannan ma ko da akwai mutumin da aka san shi sananne ne shi da roƙo yake rayuwa da bara an san shi a gari wane mabaraci ne har an bashi shaidan wannan to in yaje wannan baran ya samu har ya tara wani kuɗi mai yawa to da wannan baran ya inganta ya halatta ya je aikin hajji amma sabar malikiya amma mai muktasar yace bai da wannan ba mafi rinjayen magana suka ce a ai ba abin dogaro bane domin ko zuwa aikin hajji ko zuwa jihadi sai da Allah madaukakin sarki ya ce wala alal ladina la yajiduna saboda haka wala alladhina la yajiduna ma yajiduna yawa saboda haka ko kuma ma yahbiluhum ba sa samun wanda zai iya taimaka musu ya dauki dawaniyan su wurin tafiya saboda haka su din nan babu cewa wajibi ne akan su li tahmiluhum shine yawa shine warai waɗanda yanzu a je aikin wato jihadi sukan zo wurin manzon Allah tsira da cikin Allah ta fita gare shi dan ya dauki dawainiyan tafiyar saboda haka manzon Allah ya ce to babu hali da za a yi daukan dawainiyar ku a je jihadi har a dawo ba suna munafurci bane saboda babu halin a dauki dawainiyar su ne za a ga sun juya wa ayunuhum tafidu min ad-dam idanuwan su na cike da hawaye saboda bakin cikin ba a samu yadda za a taimake su zuwa wurin jihadi ba to amma kaga annabi bai ce su je su roƙo ba saboda haka ba za a ce an bude kofar roƙo don zaka je aikin haji baka samu hali ba ka roƙi wannan to idan ma an ce ma gashi an baka kujerar aikin haji ba baka abin da zaka bari a gidanka ba ko aka ce an baka kujerar kai tsuranta babu guzuri tace wallahi ni dai yanzu na samu kujerar amma ba guzuri kuma zai ci gaba da nema ya bi wurin wannan ya roka ya bi har yanzu baka da halin tafiya kar ka wajauta wa kanka abinda ba haka yake ba mutanen Yemen sukan zo aikin haji a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ko ma kafin haka su zo ba tare da guzuri ba suna cewa mu ne almutawakkilun masu dogaro ga Allah mun dogara ga Allah kawai zamu fita su taka su zo in sun zo kuma suna yawo suna ce su ne masu dogaro ga Allah amma suna neman taimako a wurin mutane sai baka dogara ga Allah ba sai Allah ya saukar da ayan wa tazawwadu fa inna khayra zawj na'am saboda haka Allah madaukakin sarki yace wato ku nemi guzuri in za ku je aikin haji ku nemi guzuri fa inna khayra zawj taqwa yayin guzurin da za ku nema shine guzurin tsoron Allah ku yi guzuri na tsoron Allah subhanahu wataala sannan kuma ku samu wani abu da za ku rike na cin abinci qayyid wa tawakkal ka daure raƙumarka kuma ka dogara ga Allah kada ya zama to baka da komai a hannunka kace ai mu ne masu dogaro ga Allah Allah zai kawo eh Allah zai kawo amma samu wani abu na sana'a da kake yi Allah ya yaba waɗansu bayin Allah a cikin alqur'ani mai girma sune idan ka gansu zaka yi tsammani mawadata ne amma da zaka dubi cefanin su da irin hudodin su sai ka yi mamaki ba su da komai amma ba su iya nunawa cewa ba su da shi ya ya to aje kaga in ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa kana gane su da alamomin su ba su naciya wurin roke roke su roki wannan su roki wannan duk wata bukata sai sun ga yawa mutane a'a suna dogaro ga Allah suna hakuri da yanayin da suke ciki har Allah madaukakin sarki ya kawo budi wannan ba yana nuna in mutum ya shiga cikin wani hali ba zai iya tambaya ba akwai wasu wanda ba sa iya tambaya ai Qur'ani ya ce lis-sa'ili wal mahrum akwai wani sai ya roka wani kuma ba zai iya ba yana jin kunya shi yasa ake so cikin mutane ku lura ana so masu hankali su gane ko dan kasuwa ne musulmi da jarin sai kare a lura da waɗansu masu hankali za su iya gane cewa wani fa ya shiga cikin wani hali jarin sai kare bai da abinci bai da kaza bai da kaza yana cikin wanda ya halatta a nema musu taimako ana so a samu a nema musu taimako a irin wannan ana bayyana mana ne hanyoyin da ya halatta a yi roƙo ko a nemi taimako saboda haka kenan ga aikin haji kada ka wajabta wa kanka kullum sai ka yi ta roƙe-roƙe ta neman cewa sai na je ko akwai wanda ya lizinta wa kansa duk shekara shi yana ganin in bai je ba zai zama abin kunya ne za a ce wani ya saba zuwa alhalin bai da shi ya shiga cikin wani hali sai roƙa ka san mun saba tafiya bana dai Allah kada ya sai da zai mun samu kujera ba je wurin wannan ban samu kujera ba alhalin ya riga ya sauke farilla ya yi aikin hajji ya kai so 10 ko so 15 ko so 20 muna da wani a garin mu ana kiran shi ma alhaji Makka Madina Allah ya ji kansa ya rasu alhaji Buba Makka Madina ko a lokacin da na san shi yana da safin ya yi aikin hajji kusan so 50 ko 60 ya yi aikin hajji kusan so 50 ko 60 shi karshe ma har saboda yawan kaiwa da kawowa sai da ya koma Makka ya yi aure ya zauna wasu ƴaƴansa da na sani can ya haife su suna cikin wayan da na farko aka musu tallancewa ku karbi ikamar zama a can wancan kasa saboda haka sai kenan kaga wato lokacin da zaka je aikin haji ka nemi guzuri kuma ka nemi abokanan tafiya domin aiki ne ba na yawon bude ido ba aiki ne saboda Allah shi yasa manzon Allah tsara da mincin Allah tabbata gare shi man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayyumi waladatu ummu. Duk wanda ya aikin haji irin yadda Allah ya umurni ayi, bai yi abin da ake cewa wato Hausa rakwarkwasa ake ce ko menene, yazo ya nemi yayi maganganu da zai tada sha'awa ko da matarsa ce, ba a yi yadda lokacin da yake cikin harami yayi harama da aikin haji, yace labbaika umratan ko labbaika hajjan ko labbaika umratan wa hajjan, yadda ake daukar aikin haji kirani ko ake aikin haji tamattu'i mai yin umra tukunna ko aikin haji ifradi, duk in yayi wannan lokacin ya cire kayan da ke jikinsa, ya sanya harami, babu shafa turare, babu sanya hula, ba sanya takalmi mai rufe abin nan, ba sanya wando, ba sanya dress, ba sanya singleti, komai naka ka ainihin wato tsaretu daga kai sai gyauto da wannan mayafi. Shi yasa a ranar Arfa wani sahabin manzon Allah ya fado akan dabbarsa, wuyarsa ya kare, kuma Allah ya kaɗi rayuwarsa. Manzon Allah ya ce bayan ya mutu, annabi ya ce kar ku shafa mishi turare, kar ku rufe kansa, zai tashi gaban Allah ran tashin kiyama yana labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Wanda ya tashi wannan ai sai gidan aljanna, domin ya tashi da alamar wanda yake ya komo zuwa ga Allah da aiki, saboda Allah aiki ne da ake neman ikhlasi, aiki ne da ake neman yardan Allah. Shi yasa kuskure ne yayin da ka sanya haramin nan ai ta dauka hoto, to wa kake nunawa? Wala tu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Saboda haka Allah kuke nuna wa cewa ku masu addini ne, alhalin Allah ya sa abin da ke sammai da kasai. Lokacin da ka sanya haramin nan, kiyaye duk wani abu na duniya, wani ana tawafi yana bidiyo, haka ne ko ba haka ba? Ga shi cikin haraminsa, bayan ma yana bidiyon yana addu'a, yana kiran sunayen wasu manya a ƙasa don su ji cewa yana masa addu'a. Kai ba sai an ce maka wannan akwai alamar yin riya ba? A to me riyan dama ba don a sani bane? To tawafi kake yi, ya Allah muna tawafin nan, ya Allah ka sani, Allah ka taimaki wani, wani gwamnan mu na wuri kaza, a shugaban mu na wuri kaza, a to kai mishi addu'an mu na a boye. Ai akwai addu'a bi zahril ghaib, annabi ya ce duk wanda yake yin addu'a a boye, wanda kake wa addu'an bai sani ba, yayin da kake addu'an sai Allah ya wakilta mala'ika kai ma ya rika ce abinda kake yi wa wani na addu'a wa laka bi mithli, Allah ya biya maka wannan bukata. To ka sa harami kanka babu hula, ka daura wannan gyauto wanda abinda ka sa a jikin ka nan likafanin ka, in ta Allah ta kasance zama wannan aiki shine na karshe, ana fatan dalilin wannan aiki Allah ya gafarta maka, amma kuma sai ka mai da shi kamar aiki na duniya. Wanda yayi wannan ibada, yayi aikin haji, falam yarfus walam yafsuq, bai fasikanci ba, raja'a ka yaumi waladatu ummu, zai dawo garin su kamar da mahaifiyarsa ta haife shi, bai da zulubi ko daya. Hadisi ne muttafaqun alai. Wal a'mal, ayyuka na ibada, tuzanu bil ikhlas, ana auna su ne da ikhlasi duk abin da za a yi. Saboda haka bai kamata ya zamanto wani abu na riya ya shigo ciki ba, ya ku alhazai, ya ku masu tafiya. A kiyaye yawan ɗaukan hotuna yayin da ake cikin harami aka sanya wannan kaya. Babu laifi jami'an hukuma da ke ɗaukan bidiyo don a nuna a lokacin da ake ibada ga alhazai sun sauko, wannan ba laifi ba ne. Amma kai kawai don ka ɗauka ka nuna wa duniya kana cikin harami bai kamata ba. Amma warkin lokacin da ake ɗauka kai baka san ma ana ɗaukan ka ba. Ko kamar masu wa'azuzzuka ake karantarwa, yayin da muke wa'azi ana ɗauka, wannan don a isar da wani saƙo ne, nan baya ɗaukan riya, yana ɗaukan ƙoƙarin sanarwa da jan hankalin al'umma waɗanda suke wurin don a koyar da su ibada, sannan wanda ma bai zo ba ya ƙara sanin hukunce-hukuncen aikin haji. amma kawai don ado din nunawa don isa cewa ina nan ina ainihin wato aiki na haji ko nazo umra ko wani ma kaga a status din sa zai saka wannan hoton haramin ne kawai don a gane cewa ai a wani sai ya je aikin haji ko ya je umra kar mu yi haka aikin haji ibada ne dubi ayyuka na ibada Allah ya gaya manzon Allah wala ga quhiya ilayka wa ila alladhina min qablika ya ya saboda haka wala ga quhiya ilayka haqiqa an yi wahayi zuwa gare ka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ila alladhina min qablika an yi ga wadanda suke gabaninka la in asharakta wallahi in kai shirka Allah yana gawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yahbatanna amaluka ayyukan ka sai la da tashi mu bata shi Allah na gawa manzon Allah in yi shirka za a bata aikin sa bai yi ba har abada ya koma ga Allah subhanahu wataala ya isa da sakon Allah amma idan an za a yi manzon Allah wannan togaciya a ce in kai shirka wanda riya karami ne na shirka qur'ani yace fa man kana yajulu ka rabbihi falyamal amalan salihan sai Allah yace ne duk wanda ke fatan gamuwa da Allah Allah mai lafiya to kada ya shirka da Allah sai ibada da fatan Allah ya karba shirka abu ne da Allah baya so ibada da Allah yake so kai kai don Allah ko a masallaci ka zo an adada sallah ka rasa raka'a guda zaka rama in zaka yi karatun wabtagi baina zalika sabila kada ka daga sautin ka sama kada kai kasa da yawa kai ka tsakiya ba tare da ka ja hankalin mutane ba so da yawa shedan bai da mutunci eh sai ka an yi shiru kowa lokacin da ake sai ka tashi kana yi sai ce ka gyara muryarka don a san wani ustazu ne shigo sai ka ji wannan makalkalin murya alhalin ba haka murya da zaka ganshi na sallah a gida shi kadai da abin tausayi ne amma yanzu sai shedan ya zuga shi ya wani gyara sauti alhamdulillah rabbil alamin sai ustazu dogo kowa sai ya juya kalle shi shi da kokarin sai ya bata maka ibada dubin da Allah yake gaya manzon Allah la in asharatta in kai shirka la yahbatanna amaluka Allah yake sai mu bata ayyuka ba manzon Allah shi kadai ba sai da Allah ya kirgo annabawa kusan 10 a cikin alqur'ani annabi wani karshe sai Allah madaukakin sarki yace da za su yi shirka gaba da annaba wannan Allah yake da za su yi shirka da mun bata ayyukan su gaba da annabawan Allah shugaban su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce in kai shirka ba ta aikin annabawan Allah ya ce wa tilka hujjatuna atina ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha dan mu ji su ne kawai ya suke sai Allah ya ce ne to ga sunan sewa kuma sewa kuma sai Allah yake ai yanzu da saura Allah ranna su kuma ya suke sewa kuma sa waluka sai kuma wa to kaji su fa duk wannan annabawan Allah ya kirga su ya kirga su ya kirga su ya kirga su duk kun ji sunayen su ba sa bukatar fasara amma karshe Allah ce da za su yi shirka da duk ya bata aiki
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
Na'am. Ya. Yeah. Saboda haka yaya zaka ka samu al-hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa al-janna. Shi hajji mabrur bai da sakamako sai al-janna. Yaya zaka samu? Sai malamai suka cewa wasubatu salihah. Yayin da zaka tafi aikin hajji ka nemi abokanai na kwarai. Wadanda za su tafi tare da kai fil hajji aunun ala ta'a za su taimake ka wurin yin Allah da'a. Shiga cikin wato mutane na kirki ya zamanto su ne za su kasance tare da kai, za ka koyi kyakkyawan ɗabi'a, za ka koyi kyakkyawan halaye, kuma za ka koyi yin alheri. Sannan ana so in kuna tafiya a samu wato ƙarancin jayayya da saɓani, kar a yi ta musu, a samu waye shugaba. Sannan lokaci ne mai tsada, ku dubi lokacin da za a shiga kwanakin nan na aikin hajji. Daga cikin kwanakin duniya da aka yi kwana 361 abu, babu ranakun da Allah ya fi son su kamar kwanakin nan guda goma na farkon Zulhijja, wanda har Ibn Taymiya yake cewa waɗannan kwanaki goma na farkon Zulhijja darajarsu da kimarsu sun fi kwanaki na Ramadan goma na ƙarshe, sun fi su daraja wurin Allah. Su Ramadan goma na ƙarshe daren dare goma, su kuma sun fi dare goma na farkon watan Zulhijja. Su ne da Allah yake cewa wal fajri wa layalin ashr. Saboda haka Allah ya rantsuwa da waɗannan kwanaki. Waɗannan kwanaki goma suna da daraja, wanda duk wani aiki da kai da azumi da zakka da sadaka da menene a duniya, ba a yi ranakun da Allah yake son ayyuka suka fi soyuwa a wurin Allah kamar waɗannan kwanaki guda goma. Ashabu suka ce walal jihadu fi sabilillahi ya rasul, walal jihadu fi sabilillahi, har jihadi saboda Allah bai kai a yi aiki a cikin waɗannan kwanaki ba, sai mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai ba. An rasa shi, an rasa dukiyarsa, an rasa komai, shi ne aikin zagiyar. To waɗannan kwanaki kake fuskanta, darajarsu ya fi darajan ranakun da aka samu Lailatul Qadri. Amma daren Lailatul Qadri kuma wannan goma su kuma sun fi dare na kwanaki goma na Zulhijja. Saboda haka sai ba lokacin wasa ba. Shi ya sa musulunci duk abin da za ka yi koyi irin yadda manzon Allah ya koyar. Yanzu a wannan kwanaki zaka samu Abdullahi dan Umar, sahabi da manzon Allah, da sauran sahabbai suna yawo a kasuwa suna kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ana daga sauti sama a wayannan kwanaki an yadda. Amma yanzu mu ganka titin Abuja kana Allah Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar, sai mu tambaye kai na ka samu. Amma in a wannan kwanaki ne mu ganka titin Abuja kana wannan kabbara, kai daidai ko baka daidai ba? Kai daidai. A sai da masu kokarin addini, kokarin cewa su masu zikiri ne, masu ambaton Allah, da za su bi irin yadda Annabi ya karantar da su zauna lafiya. In an zo wannan kwanakin ku yi ta zikirin, ku yi ta daga sauti, an yadda a daga sautin. Da za ka je kana talbiya a Makka kana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, kayini kana yi a fili kana daga sautinka, amsa mafura za ka yi ne kana cikin wanda aka gafarta mishi, an yadda ka yi. Amma in ba nan kai ba, yanzu a titin Abuja kana tafiya kana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik, sai mu ce ne mu bubu Marwa ko dai dan gwaya ne wannan, ban sani ba, ya kama mana shi saboda bai yi a lokacin da ake so. Ai addinin nan ne sauki ne, in ka yi shi yadda Allah yake so, yadda Annabi ya karantar, sai ka zauna lafiya, sai ka samu lada. amma ba kai kamar haka ba sai ka samu zulumi saboda haka sai kenan ka samu abokanan tafiya da kwarai ka gane mujahid rahimahullah yana cewa wato sahibtu ibnu umar radiyallahu anhu fi safar nayi tafiya tare da abdullahi dan umar a tafiya li an akhdimahu na je ne don in hidima da shi fa kana yakhdimuni bawan Allah wannan yana cikin tabi'ai wannan kuma sahabi ne na manzon Allah ya je don yin aikin haji tare da shi ya ƙara karanta don ya mishi hidima don ya kaza sai ya tashi zai hidima sai ya samu Abdullahi dan Umar ya riga shi shike masa hidima saboda babu girman kai kana ibnu rajab rahimahullah yace wato kenan wa kana kasir min salam dewa daga cikin ainihin wato magabata salam rahimahullah yashtaradu suka ainihin wato yashtaradi ala ashabi fi safar akan abokin da suke tafiya lokacin tafiya an yakhdimahu don yashtaradi kada ka ce zaka bini don kamin hidima sharadin shi ne in zaka shiga tawagata to ni ne mai muku hidima cikin magabata sai su tayin wannan saboda me yace saboda manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace ittaqillaha haitsu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamha sai yace wa khaliqin nas bi khulqin hasan kai tafiya da mutane da kyakkyawan dabi'a da halaye na kwarai wanda duk bai san ka baran da ya fara tafiya da kai ya sha mamaki yayi murna cewa kai da na sani tunda jimawa da wani nake tafiya wasu bayin Allah baka gane tawali'un su malaman addini masu sadaka da kai masu hidima sai kai tafiya da su sai kai zama da su na ƴan kwanaki da yawa kana kallon mutum daga nesa ka bashi wani fassara amma ran da kai zama tare da shi ko kai tafiya tare da shi kana iya fassara ya yake baka sanin mutum sai kun yi hulɗa baka sanin mutum sai kai tafiya tare da shi saboda haka in zaka fita zuwa aikin haji wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa ku nemi guzuri biyayyen guzurin shine guzurin jin tsoron Allah ya kake samun guzurin tsoron Allah sai ka hada da malumin addini shi yasa in za a tafi a shiga kwamba da tawaga na maluma don su koya mana yadda ake addini don su koya mana yadda ake aikin haji sai da manzo Allah yake cewa khudu anni manasikakum ku koyi aikin hajin ku a wuri na ji manzo Allah ta yi ya zama daga wannan aikin haji ban karayi kuma haka ne hajjin manzo Allah shi ne na ban kwana shi yasa shekara na 9 da aka wajabta aikin haji annabi bai je ba ya sanya sayyidina Abubakar ya je saboda yana karban bakuntaka na masu shigowa musulunci kuma yace aje a yi shela daga wannan shekara kada wani mushriki ya sake zuwa aikin haji saboda shekara mai zuwa annabi zai aikin haji kuma haka akai shekara mai zuwa manzon Allah ya aikin haji kauyawa daga ko ina fitowa ake don ayi haji tare da manzon Allah sai da aka samu mutum 130 sun yi aikin haji tare da manzon Allah wadansu malamai suka ce sun kai 150 amma in manzon Allah ya yi jawabi wurin hajjin ban kwana yayi hudu ba kowa yana ji saboda mu'jiza sautin annabi na kaiwa kowa saboda haka in kana son aikin hajjin ka ya zama karbabbe ya zama ka dace to kai kokari ka bi maluma na kirki sannan ka nemi guzuri kuma ka nemi kudin halal wurin biyan ainihin wato wannan aikin haji domin aiki ne na ibada da kake neman Allah ya karba kar ka je ka dauki dukiyar da yake na haramu ka je kai aikin haji da shi in kana labbaik allahumma labbaik mala'iku suna ce la labbaika ba a karba maka ba hajjin ka koman miya ne abin mayarwa ne zuwa gare ka Allah ka kiyaye mu saboda haka in Allah ya da wannan kungiya ta mu mai albarka tana kokarin tanade duk maluman da suka samu dama don zuwa aikin haji muna kokarin mu identifying din su suwane ne suka je aikin haji don ya zama an yi kwamba an hadu wuri guda a san kuma ai identifying gidajen alazai da wuri kaza a je a rika fadakar da su ana yi musu nasiha ko malami gwamnati ta dauki dawainiyar tafiyarsa ko shi da kansa ya dauki dawainiyar kansa duk inda malami yake dawo mai da'awa ne to za mu yi kokari a tsara gidajen alhazai musamman ma bana da yake masaukan da ake da su koko wuraren da ake zuwa a yi wa'azuzzuka da wannan kungiya in ta je makka muna haduwa da yan jaliya a yi tsare-tsare don aikin fita don aikin haji don fita a yi wa'azi wa mutanen mu mazauna makka unguwanni daban-daban ana zuwa a yi musu wa'azi inda Hausawa suke zaune to amma bana an samu rushe-rushe na gidajensu mafi yawa kuna bibiya cikin social media kuna ganin gwamnatin Saudiya tana da tsare-tsare na gine-gine sabbin wurare yin hanyoyi da abin da ya kama da haka don haka mafi yawa inda mutanen mu suke zaune mafi yawa an rusa shi yasa muke amfani da wannan dama mu jajanta musu abin a tausaya ne muna fatan Allah ya mai musu da sabon samu Allah ya ba su hakurin zama inda Allah ya ajiye su a wannan wuri kuma Allah ya ba su ikon ci gaba da hakuri da bin dokokin wannan kasa sannan kuma Allah ya sa a samu musu da mafita ta yadda za su samu abin da za su dogara ga shi don ci gaba da zaman su a wannan wuri Allah ya riga ya kaddara zaman su a wannan wuri to amma sauran wuraren da suka rage in Allah ya za a iya kokari a je don isar musu da sako amma gidajen alhazai za mu yi kokari mu yi identifying alhazanmu na jihar kaza ɗan jihar Kebbi suna nan Allah rama Nasiru Gombe ya san inda suke alhazanmu na jihar Gombe sakatare general ya san inda suke in ya tambaya duk da shi ba na Gombe bane na Gombe ne amma na Abuja ne kuma na Sokoto ne kuma na na da to a gano ina ne ko Allah ya taimake mu shugaban hukuma Hazai ɗaya ne daga cikin mu muna mishi fatan alkhairi Allah ya sa a yi hajjin nan cikin sa'a Allah ya sa a gaba lafiya hajjin sa ne na farko Allah ya sa a yi hajji karɓaɓɓe kuma a samu sauƙin al'amura a gane cewa jagoran addini ya karɓi hukuma Hazai Hazai ya samu sauƙi a tausaya musu muna fata professor Salif Pakistan Abdullahi Salif Pakistan zai ƙara sa ido akan duk wani abu da za a yi na rashin gaskiya wanda ba daidai ba ya tsawata yayi abin da ya kamata don a ce alhamdulillah lalle aikin haji ya fada hannun waɗanda suka cancanci su rike aikin haji Allah ya taya shi Allah ya sa mishi hannu za mu iya kokari mu yi shirye-shirye mu ga cewa alhazai sun samu abin da ya kamata su samu to kuma don Allah kar a je a yi ta zaman unguwa a yi ta hira hiran siyasa da yake faruwa a Najeriya yau a yau ya ta zuwa masallaci in ka je masallacin nan ka yi sallan azhur za a baka lada har 100,000 amma bai kamata a ce an zauna a unguwanni an kasa zuwa harami ba a yi ta kokari ana ta zuwa kuma a sanya kasar mu cikin addu'a Najeriya tana bukatar addu'a Allah ya zauna da ita lafiya kun ga tashin tashi na abubuwa na rashin zaman lafiya yayyawa saboda haka da addu'o'i da roƙon Allah Allah zai kawo mana sauƙin sa bai amfani da wannan dama muna fatan Allah shi mana jagora ya sanya albarka abinda muka gabatar daidai Allah shi karba mana ya ba mu ladan sa abinda muka yi bisa kuskure Allah ya ci gafarta mana ya nuna mana mu gyara سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
لبيك لا شريك لك لبيك